Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Aula ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a yayi murnar mutuwar komandan zaratan sojojin juyin juya hali na Iran Qasem Soleimani, yana mai cewa tuntuni ya kamata a kai wannan harin da ya kashe Soleimani. A yanda yake jawabi a bainar jama'a karon farko tun sa'ar da jami'an ma'aikatar tsaro suka tabbatar da cewa an auna Soleimani ne a wannan harin na sama kusa da babban filin jirgin saman kasa da kasa na Baghdad. Trump ya kuma gargadi Iran cewa za ta fuskanci karin hare-hare muddin ta ci gaba da kai farmaki ga Amurkawa. Trump ya zargi Soleimani da mutuwar dubban Amurkawa da 'yan Iraki da ma Iraniyawa, yana mai cewa babban komandan ya dauki mutuwar mutanen da basu ji ba basu gani ba tamkar wani abin sha'awarsa, yayin da yake taimakawa rundunar ta'addanci da ke shafar gabas ta tsakiya da Turai da kuma Amurka. Jami'an Iraki sun ce an kuma kai wani harin da safiyar yau Asabar kimanin sa'o'i 24 bayan harin da ya halaka Soleimani, wanda aka auna wani kwamban motoci da ke dauke da mayakan da Iran ke marawa baya a arewacin Baghdad, inda kuma aka kashe akalla mutane 5. Ba a sami tabbacin kai harin na baya bayan nan ba daga Washington. Gwamnatin kasar Afghanistan ta bayyana damuwa akan yaduwar tashe-tashen hankali a yankin bayan harin sama da Amurka ta kai a jiya Juma'a da ya kashe komandan zaratan sojojin juyin juya hali na Iran Qasem Soleimani. Muna kira ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran, babbar kawar wato babbar makwabciyar mu da muke tarayya a yare da addini da tarihi da al'adu, da kuma kasar Amurka wace babbar kawar Afghanistan ce, da su kauce wa fadada tashin hankali kuma muna fatan kasashen biyu za su sasanta tankiyar su ta ruwan sanyi, a cewar wata sanarwa da shugaban kasar ya fitar. Sanarwar ta ce a wata zantawa ta wayar tarho da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya bayyana cewa yarjejeniyar tsaron da suka yi da Amurka ta yi tanadin cewa ba za a yi amfani da kasar ta Afghanistan domin kaiwa wata kasar waje hari ba. A wani sako ta shafin sadarwa na Facebook, shugaban zartarwa na gwamnatin haɗin gwiwa ta Afghanistan Abdullah ya yi jimamin rasuwar Qasem Soleimani, yana mai cewa kasar Iran ta tsayu akan mutanen Afghanistan a lokacin da suke cikin yaƙi, kuma ta karɓi bakuncin miliyoyin 'yan gudun hijira na Afghanistan na tsawon shekaru. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a kwanan nan ya bayyana cewa tsarin warware shirin nukiliya ya zo ƙarshe, to amma masana na cewa ya bude kofar sasantawa da Amurka a kalamansa na ranar Laraba da ta gabata. Jawabin na Kim Jong-un ya nuna cewa Koriya ta Arewa ba ta da sauran sha'awar wani kuduri na dakatar da shirin ta na nukiliya, a cewar Evans Rebea, tsohon jami'in ma'aikacin harkokin wajen Amurka a lokacin gwamnatin George W. Bush, wacce ita ma ta gudanar da tattaunawar sulhu da Koriya ta Arewa. Kim ya faɗa cewa muddin Amurka ta ci gaba da tsarinta na tsanantawa ga ƙasar ta Koriya ta Arewa, ba za a taɓa samun warware shirin nukiliya ba a ƙasar ta Koriya, kuma da sannu ƙasar za ta ƙera makaman kare kanta. Rivia ya ce matsayar ta Kim ishara ce ta baya-bayan nan akan abin da Koriya ta Arewa take faɗa tsawon shekaru. Tun da farko a watan Disamba, jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya Kim Song ya ce zancen warware shirin nukiliya ya sha ƙasa. Ma'aikatan kashe gobara sun shirya wa tunkarar haduran gaske a yau Asabar, inda ake hasashen wuta za ta ci gaba da ruruwa a jihohin New South Wales da Victoria a cikin yanayin zafi da ya kai digiri 40 tare da matsananciyar iska mai juyawa da zata ƙara hura yaduwar wutar. Hukumomi sun ce yanayin kan iya tsananta fiye da na jajibirin sabuwar shekara ranar Talata, sa'ad da wutar da aka kasa cin karfinta ta tilastawa dubban mazauna da masu hutun bazara ficewa neman mafaka a gabar teku a daidai lokacin da harsunan wutar ke tsananin kona dazuka a Victoria da aka ayyana dokar ta ɓaci. An bayar da umarnin ficewa domin kaucewa wuta shida da kuma gargaɗi akan ƙarin wasu shida da kuma wasu dozin da ake ci.
Kenan kuka saurara. Kuma dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Hajiya Fatima Ladi Shehu, mai sana'ar girke-girke. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta bayyana mata yadda take gudanar da wannan sana'a. Ga yadda hirar su ta kasance.
To Hajiya Fatima Ladi Shehu, menene sana'ar ki yanzu?
Ina catering ne, ina outdoor catering da ina da restaurant a Manarufi. Saboda taxing was too much on me. So but yanzu ina catering.
Wato kina sana'ar girke-girke ne?
Ina sana'ar girke-girke da dan tallafa ma ƴaƴanmu wanda suke so su dan koya, in koya musu su ma su je su rike kansu.
To kin yi karatun boko?
Alhamdulillah nayi certificate course, nayi diploma na nayi HND.
Duk a wannan sana'ar girke-girke?
A'a, nayi shi daban ne, ni kuma kawai on my own nace to ba na son aikin gwamnati, na fi so in yi na kaina, saboda da haka ne zan taimaka ma wasu. Kuma da haka ne ina yi wanda na dauka suna karkashi na, suna aiki su ba za su ciyar da kansu, za su ciyar da iyalan su. So shi yasa nayi, na ban yi na gwamnati bane, na kaina.
To yanzu aikin girke-girken da kike yi kina yi na kuɗi ne?
Ina yi na kuɗi sosai, ina yi na kuɗi daga mutum 50 zuwa mutum 1,000. Nayi.
Wato kamar irin na bukukuwa ko wani abu haka kenan?
Eh, alhamdulillah ina da yi duk wanda ya san inda nake, kuma a cikin yi din nakan dan tallafa ma mutane.
Shekaru nawa kenan yanzu kika yi da wannan sana'a na girke-girke?
Alhamdulillah zan kai shekara 19-20. Ina yi.
Ashe an dade?
Na dade.
Ana yi. To yanzu idan mutum yana son yi wannan sana'a, da kuɗi nawa za a fara?
To, wasu ya danganta, ko kana da 20,000 zaka iya farawa, amma dai just karami haka.
Dan karamin wuri ko a gidan ka
Musa Spring Rose wanda zaka kulla guda 10-10 ka fara, sai da haka na fara. Sannan ne girma. Bai ba a fara abu gaba ɗaya a rana ɗaya. Na dan fara ne da su Samosa, su Spring Rose, su ne sai na je ina courses, ina training kuma na ainihin abinci. To yanzu kuma na hada gaba ɗaya ina yi.
Kina yi. To daga Kaduna nan zuwa Abuja zuwa Lagos sai a gayyace ki, sai ki je ki yi girki na kuɗi da sauransu.
Masha Allah, ban dai taɓa zuwa Lagos ba, amma dai a arewa dai kam ina zuwa ko ina.
To kina da ma'aikata ne a ƙarƙashin ki?
Eh, ina da su. Ina da ma'aikata sama da 50, masu sabin da masu girki.
Suna zaune a wuri ɗaya suna jira ko samu kwantiragin girki?
Da mun samu sai a zo a yi, kuma in ba a samu ba maybe idan ina da dan abin nake da shi na kan dan tallafa musu, ba sai lalle an samu ba, saboda kansu je su gudu su bani.
To bari in fahimci yadda abin yake, ke kin kware a bangaren girkin nan saboda kin koya kenan?
Eh, na koya, kuma ni da ma can tun ina karama ina da interest din girki. ina son abinci so saboda wannan passion din da ke ciki da shi da ni kuma naje na koya because ai yana da kyau a ce bace ta ma iya girki kuma ƴaƴan mu yanzu abin da yasa malaki nake ƙarin girki saboda ƴaƴan mu sai ga an aurar da su ba su iya girki ba so wani zuba zaki ga idan yarinya za ta yi aure on my own zan ce ta zo ba na karbin koko ba sai in koya in sa a koya mata inda na sani
to kafin mu kai ga yin girki da yadda zaki kuma kike jin hankalin mutane ma'aikatan nan naki da kika ce kina da su fiye da 50 su kuma kin bude cibiya ne da kike dan koya musu kaman sana'a ne haka
dukkan su wannan sana'an suke
su ma sun riga sun koya
eh dukkan su ba wanda ban yi kasa da shekara 10 da shi ba so tare muka shi tashi so sun san komai ko bana naka samaki suna yi duk yanda nake haka suke
kina biyan su albashi kenan
eh nakan biya su amma yanzu wani zubin sai su ce ba sai an biya ba kun kaman ina da abin da zan tallafa musu watan nakan ba su because nakan ba su ma su je su yi nan sana'a in suna da sana'a suka samu su yi abin su
to yanzu idan aka kawo muku sana'a misali a ce to wani zai aurar da ƴa ko zai dan sa zai aure kenan a sunan wurin girkin naki za a kawo sannan ke ya zama ke ce shugaba mai gudanarwa
eh tunda she Kobis is registered for the almost 20 years so
kin kina karatu kenan
eh kin san kowa yana son transparency yawa to wani in bai ga abin ka da kake yi ba ya ga takardunka ba ma zai zama comfortable ya ce bai baka aiki ba so yawanci ni ake samu kuma ko a samu manager na ina da manager to most of the time ma aikin yana zuwa through him ne ni ka outside
sai ku jimlan kuɗi da za a biya kenan
ya san ma kuɗin da ake caza so most of the time shi yake sai dai ya ga mun in yayin ce in bai bance to ka rage ko ka ƙara haka nake
so misali in dan zan yi biki zan aurar da ƴa kuma ina neman ayi abincin kaman mutum 150 nawa za a caje ni
minimum da muke yi per plate a cikin Kaduna 1,500 maximum da muke yi per plate a cikin Kaduna 4,000 akwai kuma na 3,000 ya dangana
wato hawa ne ba
eh abin da na shi na 4,000 ya kunshi su small chops abinci ko me kake so abinci za muka wajen kusan kala 8 da su nama da komai da everything ne a ciki
to masu sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Fatima Ladi Shehu da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
ina magana cewa federal government ta yi teno ta gama teno bata yi komai a Taraba ba
wannan ba gaskiya bane
idan so bari ka ji idan ba gaskiya ba ka je local government naka ka tambaya health center nawa aka tayar
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya za ta yi a ce tun daga ranar da Buhari da jam'iyyarsa ta APC suka hau kan karagar mulki tun ma wa'adinsu na farko a shekarar 2015 har zuwa yau din nan ko aiki kwara ɗaya ba su girka a jihar Taraba ba wacce kamar yadda muka sani jiha ce da jam'iyyar PDP ta adawa ke mulki sannan jam'iyyar ta APC ta ce ai bari ma wannan zancen suna da dalilai sun fi 1,000 da za su iya shimfiɗawa da za su sa tsige shigo nan mai ci yanzu na PDP a can Taraba to ko za mu ji wasu daga cikin wannan dalilan kama kafin mu nisa mun fara da ra'ayoyin wasu yan jihar Taraba din kan hadin da jihar tasu take ciki a karkashin wannan gwamnati ta Darius Dickson Ishaku
sunana wa honorable Bello Kasimu amma an zane na da Bello Daram Dandan na girma gwamnati na yin kokarin sa duk da dama mutum da adam tara ne bai iya cika goma bangare na al'amura na jama'a yana kokarin sa maganar security baya ma bacci baya da kwanciyar hankali in yaji akwai rigima sai ya tabbata an zo garzayin rigima din sannan bangare na al'amura na more rayuwa kaman al'amura al'amura wutar lantarki dai ya zauna a jihar Taraba kusan duk jihohi da suke zagaye da mu ba masu more wuta irin na jihar Taraba kuma injo ne da gwamna ya sai a kafa bidiyo
to da farko dai sunana Ma'azu Sale Yaro to gaskiya mu wannan gwamnati ba abin da zamu ce mata ubangiji Allah ya dawo mana da ita kan hanya domin yanzu kaman mu mutanen Yaro banda ma ƙarya da ake cewa an yi hanyar mu ta tsakanin mu da Jalingo ba abin da muke ji wai an yi mana hanya an yi mana menene an yi mana ne yanzu haka in zan taho daga Yaro zuwa Jalingo fargaba nake amma saboda wata farfaganda ta siyasa ce ake an mana hanya tsakanin Yaro da Jalingo kuma bamu gani ba duk wannan abubuwa da ka faɗa ba mu demokradiya a Taraba ci ba ta kawo mana amma maganar ci gaba to an ci gaba lokacin dan baba tabbas waccan gwamnati dan baba mun gode mata amma wannan gwamnati ta yanzu ba abin da muka gani dangane da ci gaba
to ga sheku to idan abin ka tuntubi yan jihar Taraba ne da maganar siyasa ko mulki wasu daga cikin batutuwa manya da zaka ji suna taba maka ba za su shige bambancin ra'ayin da ke tsakanin NPDP da APC ba a wannan jihar kan halin da jihar take ciki ko maganar rawar gwamnatin tarayya ko rashin rawarta a cikin wannan jihar din da maganar alakar bangaren gwamnati da na majalisa sai kuma maganar tashi-tashin hankulan kabilanci ko na siyasa da ke yawan adaba wannan jihar din to a wannan kashi na biyu muhara da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz shiga mana tsakanin shugaban APC jihar ta Taraba wato barista Ibrahim Elsudi da kuma mashawarcin gwamnatin jihar akan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa zamu tashi ne akan ita waccan maganar na ko Buhari da jami'ar sa ta APC sun girka wani aiki a cikin wannan jihar din
yana maganan gadan Ibi ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno bata yi komai a Taraba ba idan an yau in yanzu ne aka bayar kongila na Ibi shi da teno da suka gama daya kenan na biyu gwamnatin Taraba misali nake so nuna maka yanzu ana yin hanyar Baisa ana yin hanyar Fantisawa a medical tukuna a medical akwai health center safa'in da state government ta tayar da su ta sa magunguna ta sa kayayyaki duka banza ba da kudi yake yi bane a banza ne
wannan ba gaskiya bane
idan to bari kaji idan ba gaskiya ba kaje local government naka ka tambaya health center na aka tayar ka gani akwai bambancin domin idan baka kafa baka sa abin da yake faruwa ba ina zuwa yayi magana empower idan kana magana za a ja layi ana ba mutane raba ma mutane 20,000 10,000 duk wani project na World Bank state government tana bada counterfeit funding akwai wanda state government ba mu bada counterfeit funding bane kowanne state government tana bada counterfeit funding amma sai a je a ce su suke yi ai duka muke yi tunda dai state government ya bincika state government ba ta bada counterfeit funding ne tana bayarwa
to a masu sana sun je da ke fafata waɗannan bangarori guda biyu wai me yasa kullum ku ƴan adana ganin kamar kanta duk alherin da gwamnati din ta yi musamman ma a nan jiha ku san kan su wai me yasa kake sukan gwamnatin Darius ne duk da kuma a ga ayyukan da aka ce a yi
ba duk ayyukan da ya fara babu ɗaya daga ciki wanda ake yi ina baka tabbaci ni dan Taraba ne an tsayar da su ba aikin da ake hanyar zuwa Kurmi da ake magana ka je ka gani ko kilometer guda ba a yi ba kuma an sake kuɗi ya karbi bashi domin yayi waɗannan hanyoyin da ainihin Kurmi da ainihin Tsokundi da ainihin Yoro duk an karbi kuɗin amma ko kilometer guda ba a yi waɗannan hanyar ba ni dan Taraba ne kuma nayi sakataren gwamnatin tarayya ba wanda zai ce ni dan siyasan Abuja ne kuma duk lokacin da nazo nakan zagaya kananan hukumomi domin in ga me ake yi ina tabbatar maka da cewa duk maganganun da yake dinnan magana ce ta siyasa amma idan kace ba za ka ga aiki ko misali zarratin a ƙasa ba sa'an nan akwai hanya wadda ma har mataimakin shugaban ƙasa wato Yemi Osinbajo yazo ya kaddamar wannan hanyar dan baba shi ya fara wannan hanya sa'an nan UTC shi ma ya tsawatar da kudi a wannan hanya
amma har yanzu ka je ka duba me aka yi tunda shi mataimakin shugaban kasa ya zo ya kaddamar da wannan ba a sake yin wani abu ba
ake da kirbe
hanya ta tsaya ba abin da ake yi in banda wawurar kuɗin mu da ake yi ba abin da ake yi
abin da yace ba su da su kuma kan ci yace idan har ba a yi me yasa ba ku kai mutum majalisa ba kuma akwai ƴaƴan jami'ai ku a majalisa sun shuru ne ko kuma a'a
ƴaƴan majalisa wato ƴaƴan jami'an mu suna magana suna gabatar da kuduri amma wani lokacin ni na taba majalisa idan aka ga cewa zaka soki gwamnati musamman idan shi kakakin majalisa yana shiri da gwamnati sai soke ainihin kudirin da zaka gabatar na samu wannan rahoto kuma mun dauki mataki akai
kullu da tada yayin jinda ku da suke majalisa ko ku mai kai tunda sun ba su komai ba
muna magana da su muna tattaunawa da su ko satin da ya shige mun ja kunnin su akwai ɗaya daga cikin ƴan majalisa da yake ainihin goyon bayan abinda gwamnatin jaha take mun ja kunnin sa wannan ba aikin dan adawa bane saboda haka ya tabbatar da yana goyon baya cewar Darius ba wani laifin da yayi saboda haka ba za a tsige shi ba mun kuma muna da laifukan da Darius yayi sun fi dubu wanda muke ganin ya kamata a ce an tsige shi su ƴan majalisa su tsige shi
kuma ƴan jami'u sun shiru
ƴaƴan jami'an mu sun yi shiru amma mun tattauna da su kwanan nan za ku ji irin kudirin da za su gabatar
a abuka ba jami'u a da sun zargi kan cewa a wannan takaddama na majalisa fa da yawun gwamna da hannun kudin wajen da take aka tsige
ai wannan ba yanzu da muka fara maganan wannan ba maganan majalisa idan ka duba duk abubuwan da majalisa suke yi mutane suna zargi kala-kala a gwamna ya ce a yi gwamna ya ce a ba da kudi a yi kaza a yi kaza majalisa da kansu suka zanna suka cire deputy speaker nasu da kansu suka zo suka zanna sun fara rigima speaker ya yi resign me magana ciki amma damuwan a nan shi ne duk maganganun da yake cewa ƴan majalisarsu na APC suna da wani kuduri akan gwamna yayi laifuka sun fi dubu basu taba magana ba idan basu taba magana ba gwamna bai laifi komai ba
ta kuri mutum da suke kan cewa ita gwamnatin jiha tana jan kafa ta ke ta gudanar zaben kananan hukumomi wai me yasa har yanzu ne
zabe kam zabe kananan hukumomi kam an taba yin zabe ba shirya don zabe ba ai don zabe kan dole kowa yanzu maganan da yake yi maganan kudi ba da kudi ne za a yi zabe ba idan ba kudi da yaya za ka yi zabe
ba kudi
ai dole sai ka ne tanadi daidai kudin da za a yi zabe da shi kamin a ba da go ahead a yi zabe amma ba wai za ka zanna kawai ka ce wai
ya tabbatar da rashin iya gudanar da aiki akwai kudade duk wata suna samun kudi sa'annan kananan hukumomi
kudin da ake samu ba kudin zabe bane
sa'annan kananan hukumomi suna samun kudi me ake yi da kudaden nan
sa'annan
a yanzu haka an ce kiya ce kame wa'adin su ya riga ya kammala tun watan biyu kiyateka ma a tsarin mulkin Najeriya ba a san da kiyateka ba saboda kotun koli ta yi hukunci cewar kowace karamar hukuma ya kamata a yi zabenta ta hanyar demokradiyya saboda haka ba wannan ma kiyateka ba ta da inganci sa'annan ma bayan rashin ingancin ta wa'adinta ya wuce me suke rashin iya gudanar da aiki shi yasa suka kasa sa ranar da za a yi zaben kananan hukumomi
daga bakafanar kai kasuwan dan majalisa ne idan haka ta faru ya kamata a ce a kuma tsawatarwa bangaren kuma ta cikin majalisa mun sake kuma ga yan majalisa yan majalisa har yanzu an yi sun shiru kan mutum kananan hukumomin nan sannan ku jami'un ada kun koma can sai a gefe kuke da kuka
dole ne mu yi kuka yan majalisa mun yi musu magana kuma a shirye suke za su tada wannan kudiri na cewar lalle ilalla dole a yi zaɓe in ba haka ba za mu gurfanar da ita gwamnatin gwamnatin jiha a gaban kuliya saboda ba daidai ba ne ta yi karan tsaye ta taka tsarin mulki saboda tsarin mulki bai yadda da abin da suke yi ba
to a gaishe ku malamai to sai rana ta cewa Allah ya kai mu za mu tsunduma cikin neman sanin dalilan da suka sa ake samun jikiri na shi wannan zaben na kananan hukumomi ko ku bayan hakan nan muna so mu leka magana aikin wutar lantarki na Mambila mujimi yake ciki a kansa ne sannan ko me ya alaka sashi aiki din da ministan Buhari na makamashi ne yanzu bada bayan haka wace rawa shi gwamnatin Taraba ne yanzu din ya taka wajen jinkirtawa ko kuma ingiza kiyar wannan aiki a lokacin da shi kansa yake minista yaje muna godiya ga su baki namu barista Ibrahim Yasudi na APC da kuma Abubakar Bana na PDP tare shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana wannan muhara a can Jalingo ya cilo mana ita anan a madadin su Ali Mustafa Sakwati ne a nan Washington muna fatan mu baku lami lafiya
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya
wannan sabuwar tasha ce.